Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. A makonni biyu da suka gabata mun tattauna akan matsalar antiphospholipide syndrome inda likita ya yi mana bayani dalla-dalla game da wannan matsala, wato matsalar dunkulewar jini da ma irin matsalolin da ake iya fuskanta sakamakon wannan cuta. Inda likita ya ce rashin daukar mataki gaggawa game da cutar kan iya haifarwa mata masu juna biyu hawan jini, a wasu lokutan ma har ma a rasa rai. To a wannan makon likita zai yi mana bayani ne a takaice kan yadda ake kula da wannan cuta ko kuma yadda ake maganin ta. Baraka Bashir gare ki.
Manejin wannan lalura yana da tsada kenan?
A gaskiya yana da tsada domin duda ba sai mun faɗi sunan magani ba tunda magana muke a radio, amma yana da matuƙar tsada shi musamman wannan maganin da yake hana jini dunkulewa. Wato akwai nau'ikan magunguna guda uku da akan yi amfani da su. Akwai wanda ana iya yin amfani da shi kamar warfarin, amma shi matsalarsa shi ne ba amfani da shi musamman a watanni uku na farkon ciki, wanda kuma kinga ana iya samun matsalolin a watanni uku na farkon ciki. To saboda dalilin da yasa a daidai lokacin sassan jikin yaro suke samuwa, yana iya jawo tawayar halitta idan aka yi amfani da shi a waɗannan watanni uku na farkon ciki. Wannan ya sa yawanci ko da misali mace ta zuwa irin wannan ba za a iya dora ta a kansa ba, wanda shi ne mafi sauƙi a magungunan da akan yi amfani da su. Saboda haka idan kuma an wuce watanni uku na farko, to idan za a yi amfani da shi, to kuma sai ana bibiyar yanayin tsinkewar jinin mace, domin gudun kar wani lokacin ko jinin ya tsinke fiye da kima ko kuma a akwai buƙatar a ƙara yawan maganin saboda gudun kar jinin ya dunkule. Akwai nau'i na biyu wanda muke ce masa unfractionated heparin, shi ma idan mace tana kansa shi ma dole sai ana bibiyar ta, dalilin da yasa saboda wannan dalilin da na faɗa ko kar jini ya tsinke da yawa. Sannan na ƙarshe wanda kuma gaskiya kusan ya fi tsada shi ne wanda shi baya buƙatar bibiya, akan yi amfani da shi yawanci allura ce, a gaskiya tana da tsada sosai, wanda da yawa babban ɗaya daga cikin matsalar ƙalubalen da muke samu shi ne wasu ko da sun fara ba sa iya jurewa su kai gaci. Shi kuma ba zai a ce an fara kuma wani lokacin an daina an watsar ba, abinda dai ake gudun yana iya faruwa. To kuma wanda warai daga ce kuma alluran nan kullum mace za ta yi wa kanta, to kinga akwai buƙatar ya zama cewa lallai sai an sami ƙwarin gwiwa sosai, an ba su ma'aurata ƙwarin gwiwa sosai na yanda za su yi amfani da allura idan misali itan ta kama su amfani da ita. Idan har ba za su yi amfani da wannan ba, ana iya komawa waɗancan ɗin. To amma kamar yadda na faɗa miki, shi wannan yana da alfanu wajen cewar ba sai ana bibiyar tsinkewar jinin ba saɓanin waɗancan nau'ikan na magungunan guda biyu da na faɗa.
Misali a mata nan nahiyar mu, kamar kaso nawa cikin ɗari, misali a mata biyar mata nawa akan samu da wannan lalura?
To wannan Adam yanzu ba zan iya faɗar hakikani ba, saboda ba mu da wani bincike da muka yi da zai iya faɗar gaba ɗaya me ke faruwa a nahiya. Amma kwanan nan abokiyar aikinmu da ta yi wani bincike, kusan ta samu kusan 30 a cikin 100, amma ba a cikin mutane ba, a waɗanda suke da matsalar yawan maimaituwar ɓari. Saboda akwai bambanci tsakanin a cikin jama'a gaba ɗaya da a cikin waɗanda suke da haɗarin yiwuwar samun abu, domin a wannan
cikin asibiti ne dole waɗanda suke samun ɓarin
ta gaba ɗaya. Yau kuma kai tsaye dama wannan an tafi ga waɗanda suke da laruran ne, to a cikin su ne ina ga an samu kusan 30 a cikin 100 na waɗanda misali suke zahiri suke da matsalar na wanda aka tabbatar da misali matsalar kenan. Idan da a cikin jama'a ne gaba ɗaya, watakila sai kike ji, watakila bai fi a ce mutum biyu a cikin 100 ko ƙasa da haka ba, wanda ba ni da tabbacin nawa ne muke da shi mu a irin nan nahiyar mu ta Afirka, misali idan ga masu irin wannan larura da za a ce abin. Amma wannan ana magana ne a matan da dama suke da matsalar da ake tunanin ita ce, misali suna da yawan maimaituwar ɓarin ko sun taɓa samun matsala na dunkulewar jinin, to su aka tara to a cikin su ne ta samu ina jin tsakanin kusan 27 zuwa 30 aka samu cikin 100 na waɗanda aka yi wannan gwajin.
A cikin waɗannan wanda aka samu shin guda nawa suka iya kokarin daga an dora su akan magunguna sun bi kuma har sun samu biyan bukatar?
To gaskiya kusan duk waɗanda ta gano an bukaci da dora su akan magani, to amma kin san yanda matsalolin da na faɗa miki a baya na ƙalubalen da aka fuskanta, duk da cewar a sanda ta yi wannan binciken gwajin kyauta ta yi wa dukkanin matan da aka riga aka samu da irin wannan matsalar, to amma kuma yanda za a lura da su kamar yadda muka faɗa larura ce wacce tana buƙatar, in har ana so a lura da mace yadda ya kamata, akwai buƙatar kashe kuɗi, domin ko da ba kashe kuɗin siyan magani akwai kashe kuɗin yawan bibiya na gwaje-gwaje. To wannan ya sa wasu ba su kai ga watakila lokacin hadda za su haihu a nan, misali ana tare da su a nan da za a bibiye su ba. Wasu kuma sun iya bakin kokarin nasu, wasu sun kai ga nasara, wasu kuma sun kusa, misali a ce ga an kai ga lokacin da za a ce su haihu da kan nasu, kuma watakila ko wani dalili ya taso, misali kamar na hawan jini ko wani abu ya jawo dole watakila aka dakatar da cikin. Amma dai cikin ikon Allah waɗanda aka gano da matsalar kuma waɗanda suka yi amfani da magungunan da aka dora su a kai, ana ƙara musu ƙarfin gwiwa, to da yawansu wasu sun samu nasarar samun yaransu cikin ƙoshin lafiya.
Masu sauraron mu kada ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka, inda muka saurari bayani game da cutar dunƙulewar jini kuma mun fahimci yadda cutar take da alaƙa da hawan jini. A daidai wannan lokaci ƙwararriyar likita da ke kula da lafiyar iyali wato Dr. Maryam Audu Bako za ta yi mana bayani kan tsananin cutar hawan jini idan har mai ita bai bi ƙa'idojin da likita ya gindaya masa ba. Likita gare ki.
Idan har aka ce wa mutum yana da cutar hawan jini, to dama dole ne sai ya hakuri ya bi abinda likita ya faɗa. To gaskiya a yanda muke yi, muna bawa mutane kwayoyin magani kuma sannan muna ce musu ya kamata a dinga motsa jiki, kuma akwai abubuwan da ya kamata a kiyaye kamar yawan cin gishiri, kamar yawan cin maiƙo, sai kuma muna ce musu su ci abubuwan da suke da shi potassium kenan a ciki, kamar ayaba haka ko kuma avocado ko kuma dabino haka, duk yana ɗan taimakawa. Amma duk da haka sai mutum ya sha magunguna. To idan har mutum baya shan magani, dan yawanci za ku ga mutane har sun fara shan maganin su lafiya lau sai su dinga ji kuma mutane suna ce a'a ku bar maganin ku ku sha kaza so sai kiga muna yawan samun matsaloli da irin wannan. To indai mutum bai kiyaye ba, ya kamata mutum ya sha magani kulliyomin ba fashi, kuma ya dinga zuwa likita yana duba wannan, yana duba hawan jinin a gani ko yana sauka ko kuma baya sauka, ya kamata ya dinga bin dokoki. Dan idan har mutum mai hawan jini baya bin wa'annan dokokin, to zai iya samun matsaloli kala-kala. Zai iya samun matsala a cikin kwakwalwa, ana ce mishi stroke, wanda za ku ga mutum kawai ya fadi, ko kuma a ce bangare jikin shi bangare ɗaya baya iya motsi da shi, baya iya aiki, ko kuma a ce mutum zai iya samun bugun zuciya, akwai abin da ake cewa heart failure, ko kuma a ce mutum zai iya samun matsala da koda. Sai kaga mutum ya samu matsala da koda, ai ta fama shekara da shekaru, ko kuma wata rama har yana iya kawo matsala a ido, ko kuma yana iya kawo matsala a kafafuwa. To amma akwai abubuwa da yawa kaman jijiyoyi da suke kafan mutum kenan, akwai abubuwa da yawa wanda suke iya kawo matsaloli na hawan jini idan har mutum bai kiyaye ba, ya bi dokoki. To saboda haka idan an ce mutum yana da hawan jini, ya kiyaye, ya bi abin da likita ya faɗa, ya sha maganin shi kullum, kuma sannan ya dinga motsa jiki, kuma sannan ya kiyaye abubuwan da aka ce a yana ci, kuma ya ci abubuwan da ya kamata ya dinga ci. Dan yawanci kamar yadda muka faɗa, mutum baya jin komai a jikin shi sai farat ɗaya kawai za a ga waɗannan matsalolin sun taso.
To likita, shin suwaye ne masu kafi cin karo da matsalar hawan jini? Shin yara ne ko manya ko kuma tsofi?
Mutanen da suka fi kama ciwon hawan jini su ne manya. A da ɗin nan sai a ce mutum daga shekara 50 zuwa 55, amma a yanzu duniya ta canja, yanda muke rayuwa, abincin da muke ci da sauransu, muna yawan ganin ma mutane masu shekara 40, wasu ma ba su kai shekara 40 ba, duk suna samun wannan ciwon hawan jinin. To yawanci shine mutum har yake girma da shi, har ya tsufa da shi. Duk da haka yara ma suna yin hawan jini, amma dai bai cika yin yawa ba. Akwai hawan jini kala-kala ne, akwai wanda ake cewa secondary hypertension, to shine hawan jinin da yawanci akwai dalili, kila ko ciwon koda ne, a'a ko ciwon, akwai wasu sinadarai a cikin jikin mutum wanda ba su yi daidai ba, ko kuma magunguna ne haka. To yawanci shine aka fi gani a yara, amma gaskiya mafi yawancin hawan jini daga manya yake farawa.
shin wani irin kula ko kuma tallafi kike gani ya kamata gwamnati ta baiwa masu fama da hawan jini musamman ma a nan Najeriya?
Ba gaskiya irin kula da tallafi da nake gani gwamnatin Najeriya za ta iya wa mutane masu hawan jini, to a gaskiya ba ma masu hawan jini kadai ba, gabaki daya abin da ya shafi lafiya na ƴan Najeriya ya kamata gwamnati ta tashi tsaye, ya kamata gwamnati ta ƙara sa hankali akan bangare na health na lafiya kenan, a ƙara budget yanda komai da komai zai dinga tafiya daidai yanda ya kamata, yanda za a dinga daukan likitoci, yanda za a iya tura likitoci kauyuka su je can ƙasa kauyuka local government, dan yawanci mutanenmu mutane da yawa ne wanda ba za su ma iya biyan magani ko maganin hawan jinin ma, yaushe ma har za su ba su ma san ma da hawan jinin ba, to ya kamata a je a ilmantar da mutane a samun musu asibitin nan ya zama akwai likitoci akwai nurses a wurin a taimaka tun daga ƙasa, sannan kuma asibitocinmu na gwamnati a rage kuɗin asibiti. Dan mu da muke asibitin muna gani mutane za su zo ba sa iya biyan kuɗin asibiti.
Masu sauraron mu anan zamu jalin zamin shirin lafiya uwar jiki na wannan makon. A madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da sauran abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku, ni Hawwa Umar da na shirya na kuma gabatar nake cewa a har kullum rigakafi yafi magani, mu huta lafiya.
Allah